This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa ne na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita 16 da 19 da kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger za a yi jimma ta gida jaridar amfani ko far'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. Akan internet a saka voahausa.com. Jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkanku da asuba. Sunana Bello Galadanci ina tare da Usman Ahmad Kabara muna fata kun tashi lafiya. Yau talata 30 ga watan Yuni. Kafin ku ji komai muke dauke da shi ga Usman da kanin labarai.
To kasar Burundi za ta yi zaben ƴan majalisa ko mu ce ta yi zaben ƴan majalisa a yau Litinin duk da kauracewa zaben da jam'iyyun adawa suka yi da kuma kiraye-kiraye majalisar ɗinkin duniya daga ƙasashen Afirka game da yin zaɓtaccen zaɓe. Wani bam ɗin da aka dasa a mota ya kashe wani babban mai gabatar da ƙara a ƙasar Masar a jiya Litinin a hanyarsa ta zuwa birnin Alkahira don yin aiki. Haka zalika Prime Minister kasar Girka Alexis Tsipras ya ce zai karbi sakamakon zaben raba gardama da ƴan kasarsa za su yi da hannu bibbiyu.
Kanin labaran kenan. Har yanzu ana ci gaba da kokawar siyasa tsakanin jam'iyya mai mulki APC da mai adawa PDP a Najeriya.
They are telling lies and they are trying to instigate things.
Duk abin da dan jam'iyyar PDP zai ci a yanzu magagin faduwa ce saboda
kar ku nisa za ku ji inda aka kwana. Sannan za mu ji abubuwan da ke faruwa a jamhuriyar Niger da kasar Ghana. Aliyu Mustapha Sokoto shi ma zai kawo shirin tsaka mai wuya, amma bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Kasar Burundi ta yi zaben majalisa a yau Litinin duk da kauracewa zaben da jam'iyyun adawa suka yi da kuma kiraye-kirayen majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar ƙasashen Afirka game da a yi tsaftataccen zaɓe. Mazauna birnin sun ce sun ji ƙarar harbe-harbe da kuma akalla fashewar gurneti guda ɗaya a cikin babban birnin ƙasar wato Bujumbura. Jami'an zaɓe sun ce an yi zaɓe lami-lafiya sai dai manema labarai sun ce ba a yi kaɗa ƙuri'a ko kuma ba su ga mutane da yawa a rumfunan zaɓe ba. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya nuna damuwarsa matuƙa game da zaɓen shugabannin a yankin Afirka. Hatta masu sa ido daga ƙungiyar ƙasashen Afirka ɗin ba su halarci wajen zaɓukan ba, wanda shugabar ƙungiyar ma Nkosazana Zuma ta ce wannan abin damuwa ne a matsayin siyasar kasar Burundi. Zuma ta kara da cewa shugaban kasar da za a yi zabensa a ranar 15 ga watan Yuli mai zuwa tana bukatar da a dage shi a bisa kiran da tai. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ma Mark Toner ya bayyana rashin jin daɗinsu game da zaben da suka ce alamar da aka yi bata nuna cewa an yi zabe cikin adalci ba. Yunkurin Pierre Nkurunziza na tsayawa takara karo na uku sabanin kundin tsarin mulkin kasar ya so ya far masa da juyin mulki a watan da ya gabata. Kotun kasar Burundi dai ita ce ta halarta masa tsayawa a matsayin wanda majalisar kasar ta tsayar karo na farko tun bayan zabarsa a shekarar 2005 da ta shuɗe.
Jama'a, wani bam ɗin da aka dasa a mota ya kashe wani babban mai gabatar da ƙara a kasar Masar a jiya Litinin a hanyarsa ta zuwa birnin Alkahira domin ya yi aiki. Hashim Barakat shi ne jami'in gwamnati mafi girman matsayi da aka kashe a harin ta'addanci tun bayan hamɓarar da gwamnatin jam'iyyar Muslim Brotherhood shekaru biyu da suka gabata. Barakat dai shi ne ya gabatar da ƙararrakin da suka kalubalanci 'yan ƙungiyar Muslim Brotherhood da wasu masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama, ciki har da hamɓarin shugaban ƙasar Mohamed Morsi a shekara ta 2013. Bamɗin da ya tashi ne a lokacin da yake barin gida a gundumar Heliopolis da ke gabashin Alkahira. Jami'ai sun ce akalla mutane bakwai sun jikkata a harin, ciki har da masu tsaron lafiyarsa shi Mr. Hashim ɗin. Wata ƙungiya da ta yi ƙaurin suna a Giza Popular Resistance kenan sunanta a Turanci ta ce ita ce take da alhakin kai wannan hari ta hanyar yayata hotuna a wajen da ya faru, wato a shafinsu na sadarwar zumunta wato Facebook kenan. Shugaban Masar Abdul Fattah El-Sisi ya tar da wannan hari, sannan ya ɗage shagulgulan da za a yi a ranar Talata na tunawa da shekara ta biyu da zanga-zangar juya-juya halin da aka yi a duk faɗin ƙasar.
To labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kasar Girka wadda bashi yayi wa katutu prime minister ta yace zai karbi duk sakamakon zaben da zai fito hannu bibbi wanda ƴan kasar sa zasu yi na maganar tsuke bakin aljihu da ake son ai zaben raba gardama akai sai dai Cyprus yace ba gwamnatin sa ce za ta aiwatar da garan bawul din da masu ba da bashin na kasashen turai ke bukatar asan tai ba a matsayin musayar biliyoyin dalolin fansa a bisa bashin da yayi mata katutu prime minister ya bayyana haka ne a kafafen television din kasar biyo bayan zanga-zangar masu adawa da shirin tsuke bakin aljihun a kasar biyo bayan rade-raden da aka dinga yada cewa kila Girka za ta gaza biyan bashin dala miliyan 100,800 a bankin duniya da suka bata lamuni haka kuma kasar ta cimma wa'adin biyan bashin da Girka ake magana wanda kusan wa'adin ya cika sannan kuma rashin biyan bashin yana iya fidda ita Girka din daga cikin kasashe guda 19 na tarayyar Turai masu amfani da kudin euro a jiya Litinin kasuwar duniya ta girgiza da kulle-kullen da aka yi na bankuna da kuma kasuwannin zuba hannayen jari na kasar Girka wanda suka yanke za su yi shi tsawon kwanaki 6 har sai an shawo kan matsalar zaben raba gardamar da ake jira
a jiya Litinin sojojin ruwan Isra'ila sun kama wani jirgin ruwa dauke da masu sufa fatakar kasashen waje da ke kokarin ratsawa ta shingen sojojin ruwa da ke zirin Gaza Sojojin sun ce sun tasa kiyar jirgin ruwan ne zuwa tashar jirgin ruwa na Ashdod sannan fasinjojinsa za a danka su ga jami'an shige da fice domin mai da su inda suka fito ba dai wani rahoto ko an yi wani tashin hankali a lokacin da wannan abin ya faru su dai masu fafatakar sun ce jirgin na ɗaya daga cikin jiragen da aka sa suna kalubalantar sintirin na sojojin ruwa na Isra'ila sun kuma ce jirgin na ɗauke ne da wani ɗan majalisar Isra'ila na Larabawa wanda tare yake da tsohon shugaban ƙasar Tunisia Mansef Marzouki sun kara da cewa jirgin nasu na ɗauke da akwatin magunguna da kuma na'urar ba da wuta daga hasken rana domin magance matsalar ƙarancin wuta a zirin Gaza Isra'ila dai ta kange zirin Gaza ne tun bayan da mayakan Hamas suka dare ko in ce suka dare karagar mulki a shekara 2007 wanda Isra'ilin ta ce ta yi haka ne domin hana 'yan ta'adda yin fasakawarin makamai ta ruwa a shekara 2010 ne Isra'ila ta taba rattaka wani jirgin ruwa wanda ya debo 'yan fafutukar Turkiyya da ke kokarin isa zirin Gaza har ma suka kashe mutane guda 9 daga cikin su duniya ta yi Allah wadai da wannan abu game da cewa ya tarwasa alakar su da kasar Turkiyya
Wani babban jami'in Amurka ya ce masu zaman son daidaito a maganar makamashin nukiliyar kasar Iran ba su tattauna ko kuma tattaunawar da za ta iya haura wa'adin da aka dauka a ƙarshen wannan watan wanda kuma zai iya kaiwa biyu ga watan Yuli mai zuwa wanda hakan na nufin samun yarjejeniya mai amfani. Jami'an sun yabawa sanarwar da ya bayar a Vienna a yau Litinin game da kiransa da aka yi game da zamantakewar yarjejeniya domin a cewarsa abin da ake so a gani kenan.
Cika kun labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na Murya Amurka Washington DC. Marla jama'a idan ana lura fa ko kawai siyasa ta barke tsakanin jam'iyyar APC mai mulki da PDP mai adawa a Najeriya dangane da ayyukan shugaba Muhammadu Buhari. Ga ci gaban wannan labarin daga wakilin Murya Amurka Nasiru Adamu Likaya a birnin Tarin Najeriya Abuja
babbar jam'iyyar adawa a Najeriya PDP ta kara cicikar gwamnatin Muhammadu Buhari da nuna tana neman fakewa da cewa gwamnatin Jonathan ce ta rikita lamura da ya sanya rashin shiga aikin gwamnati kai inda na'i tun farkon mako dai PDP ta ce Buhari na bukatar addu'ar 'yan Najeriya dan tamkar ya amshi ragamar kasa ce da ya rasa ta inda zai fara aiki kuma wata ɗaya kenan a cewar PDP sabuwar gwamnatin bata cimma komai ba sai roman baka
they are telling lies and they are trying to instigate things to put a democracy in jeopardy
nan ma sakataren labarun PDP ne Olusemetu ke nuna gwamnatin APC na sharara zuki ta malle da neman jefa demokradiyyar Najeriya a garari gaskiya sun fara sakar da mummunar zare PDP dai ta ba shugaba Buhari wa'adin kwana 10 ya nada majalisar sa ta zartaswa ko su dauka steering motar Yakubu cewa APC take dai fa da shugaban kasa ta nuna yanzu tana aikin share ta annatin da PDP ta yi wa gwamnati ne inda wata majama ta ce min gwamnatin Buhari ta gano gwamnatin da ta shude ta bar bashin naira trillion 7 da baitul malin da in an yi lissafi ba ko karfan fana mai malabu ni shine sakataren APC
duk abin da dan jam'iyyar PDP zai ci a yanzu dole mu dauka cewa magagin faduwa ce saboda magagin ce bata sake su ba har yanzu na biyu zaka ce ko suna so su dauke hankalin 'yan Najeriya daga ainihin barnar da suka yi domin sun sace kudin kasan sun bar kasan a talauce sun rugurguza komai ba ci gaba kasa ta tsaya cik shi magana in mai yinta wawa ne ai mai jinta ba mu ba wawa bane
PDP ta buƙaci shugaba Buhari ya damke yancin hanci da rashawa amma tuni ta yi kan da garkin karbin cikin ya zama bita da kulli ga NPDP da alamu dai shugaba Buhari ya samu haɗin kan Turai wajen dawo da kuɗaɗen da barayin biro suka wawure da adanawa bankunan ƙetare Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja Najeriya
ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC A hali yanzu jama'a ana zaman doya da manja tsakanin likitoci da gwamnati a kasar Ghana. Bari mu ji daga bakin wakilin murya Amurka Baba Yakubu Makere. Baba wa me ke faruwa ne?
Alhaji Bello wato abubuwan da suke faruwa a Ghana wato gwamnati babban labari da ya dauke hankalin al'umman Ghana shine zance na wanda yake ainihin an gada suke cikin zaman zulumi su ga irin sakamakon da zai fito akan wani taron gaggawa da ainihin shugabannin kungiyar likitoci na kasar Ghana. Suka yi a yau.
Taron menene?
Sun zauna za su dauke ko kuma za su yanke shawara abinda suke niyan yi wato za su yi murabus baki ɗaya likitocin kasar Ghana dangane da cewa gwamnati ta gaza biya musu bukatunsu.
Me yasa sai wannan lokaci?
Wato shekaru da dama ke da su wannan likitocin suke neman ta yadda za a yi wato a duba ainihin tsarin wato aikinsu gabaki ɗaya. Su nuna cewa suna aiki a matsayinsu na likitoci wanda yake ƙwararru ne ko kuma masana a fannin kiwon lafiya amma gabaki ɗayan rayuwarsu dai ya saba da irin abin da suka yi ko kuma suke yi na aikin likita wanda yake a faɗin duniya ana samun likita yana ɗaukar albashi mai tsoka sannan kuma da wasu allowance da suka shafi aikin shi to wannan shine dalili da yasa ainihin wato bayan kashedi da kuma irin barazana da su likitocin suka yi tun cikin wato shekarar ba take dan gwamnati bata iya tabiya musu bukatu ba har ya kai wannan shekarar kuma suka yi alƙawarin cewa ƙarshen wannan wata ta Yuni za su ajiye wato kayan aikin su kenan su fara wannan ma ba yajin aiki bane wannan wato murabus ne ga baki daya su ainihin likitocin za su yi resigning daga ainihin wannan aiki da suke yi
to madalla mun gode baba Yakubu Makere
to na gode assalamu alaikum
bari kuma mu je jamhuriyar Niger inda cece ku ce ta barki dangane da wasu kudade har dala miliyan 20 daga gwamnatin Shehu Ahmadu ta karbo aro a shekarun 1990 ga shugaban gidan rediyon Niya a birnin Kwanne Haruna Maman Bako malam Haruna ya batun yake ne
Niger ta ce ba shi ta yan lokacin mulkin gonkwariya na Shehu Ahmadu da kuma lokacin mulkin Muhammad Usman rikici ya tashi yanzu magana ta taso su a mataki na kasa an adawan na ganin kamar shi Muhammad Usman din ne ake sa a mani shi a shafa na karkashin kaji domin a hana shi ya taka zaɓe cikin jihar tun da ita Niger din a labaran da ke zo mana ta riga ta zuba kusan miliyan biyar na dola cikin miliyan 20 inda za ta zuba masa yawan domin dai wannan maganan na san ta ke ƙarshe wannan shi ne news dai yanzu wannan jar inda kake jin kowa yana tsadin
shi Shehu Ahmadu wani ne shi
shi yanzu shi ne mai kula da sassan taya na kasa can da shi yayi tsaron tsarin kariya lokacin da Niger ta fito daga babban taro na kasa da ake cewa conference national shekara ta
1991
kuma ga sai shi ya shirya zaɓuɓɓuka na farko wanda shi ma mu Usman ɗaya zai shugaban kasa a lokacin
shikenan nagode sosai Haruna Maman Bako
nagode ya jibello
a kasashen duniya da suka ci gaba da wuya ku ji an ce bini-bini ga gwamna dauki kafa ya tafi babban birnin tarayya domin ganin shugaban kasa ya bacin yake a Najeriya
zuwa Abuja domin taba alli da shugaban kasa ya zama tamkar kwalliya ga gwamnoni a Najeriya
ba adalci bane ga talakawan da suka zabe su
ɗebi motoci guda 14 an zuba musu mai an zuba waye amma duk daga karshe fa sai su zo suna cewa a rage kudin ma'aikaci a kori ma'aikaci
abinda zamu taba kenan a shirin mu nan
yau shekara guda kenan dalibanci bug da sace su na take warsu ila rabbi ce to su yau shekara guda kenan dalibanci bug da sace su na take warsu ila rabbi ce to su
Jama'a tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC agogon yanzu karfe 1:15 ga Aliyu Mustapha Sokoto ya kawo shirin
saka mai wuya.
Magana ce na cewa dukkanin mu ɗan majalisa ne, kuma shugaban kasa ya ce mu je mu fita shugabanci.
Musa Babbi ba ku ba mu dama ba, domin kun kawo mana House Rule ya ce sai wanda ya taba zuwa sannan zai iya zama daga cikin shugabanni wanda ya saba wa constitution na kasar nan.
Jama'a barkamu da wannan lokaci da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. To akwai alamar cewa ƴan majalisar dokokin Najeriya fa suna bata mutane da yawa ransu.
Sunana Ambassador Ali Barakat, ni ne chairman na amintattun kungiyar Buhari Youth Organization na kasa gaba daya. Abun bai mana dadi ba matasa, dalilin matasa kudu da arewa gabar da yamma duk dai Najeriya gaba daya ba mu ji dadin abubuwan da suke faruwa a majalisa ba. In abun yake tira akwai mu maza mu dau matakan da dole su dawo kan hanya su kawar kan laitun da ba aljanu bane mutane ne kamar mu, kuma kowa daga constituencies aka zabe shi. To sai aka waye gari aka ce Senate President APC kuma deputy sa PDP. To daga nan ma ni a wuri na dukan su ma PDP ne, saboda babu Allah a ransu babu talaka.
To Dr. Sadiq Umar Abubakar Gombe, babban sakataren gudanarwa na jam'iyyar Social Democratic Party na ƙasa. Dama al'amari ne wanda ya kamata ita jam'iyya a ce ita ta shigo tsakiya ta jagorance wannan abu, tunda farko kuma bata bada kofa da ƴaƴanta za su zama su kai ga irin wannan yanayi ba. Kowa ya dauka ya isa, jam'iyya ta bashi ticket yayi takara karkashin ta, kuma kowa ya san ma zaben nan na 2015 ya bambanta da wasu zabuka, musamman ma ƴan majalisun nan na tarayya da na senatoci. Da dama daga wanda suka samu daman nan kawai guguwa ce ta wannan jam'iyya ta kuma Buhari ta kawo shi, ba da dama da suke ma zagon ƙasa da abun nan, ko suke wuntun kafo da wannan al'amari suke kawo wa abubuwan cikas, da daman su ba za su ci zabe a matsayin su na karan kansu ba, in ba dan maganar Buhari ba a wannan jam'iyya.
Kamata ya ce yau mun zo mun ci gaba da kashi na biyu na muhawarar da muka faro a makon jiya akan rigingimin siyasar jihar Adamawa tsakanin mutanen Atiku da Yako da Sabon Gwana Bindo. To amma za mu dan jirkinta ci gaban wannan muhawara sai nan zuwa gaba kaɗan, saboda wainar da ake tuwa yanzu haka a Majalisar Dokokin Najeriya da ke Abuja, inda watakila ba za ka rasa ganin damban da ya kaure a cikin makon jiya ba tsakanin 'yan majalisa ɗin kan maganar rigimar zaben shugabanninsu. To akan haka ne muka gayyato biyu daga cikin su wakilan majalisar ta tarayya, wato Honorable Muhammad Gudaji Kazaure wanda sabon honorable ne, ma'ana yanzu ya shigo majalisar shiga farko, da kuma tsohon hannun majalisar Honorable Aminu Isa, domin mu yi kokarin fahimtar abin da ya kai har ga dambe. Bari mu fara da Honorable Kazaure.
Sai to alhamdulillah, abin da matsayin da na tsaya shine mun tsaya takara a karkashin jam'iyyar APC bayan dukkan Najeriya in ta Allah wadai da PDP cewar ta kasa rike su tattalin arziki da zaman lafiya babu, ƴan Najeriya suka haɗu da jam'iyyar APC domin a samu canji. Aka kuma yi alƙawarin canjin nan za a yi shi, wanda cikin ikon Allah wasu dake cikin wannan majalisa a yau wanda sakamakon jam'iyyar APC takara aka waye gari kaci kujerunsu suka dawo wannan gida, wanda ina ganin da dama da jam'iyyar APC bata ba su takara ba za a kada su a gidajensu a jam'iyyar PDP a arewacin Najeriya nan.
To amma honorable, kafin in je ma ga Aminu Salini, ina tambaya me yasa kake ganin jam'iyya ce ya kamata ta zabar muku shugabanni ba ko ya kamata ku zaba abun ku ba?
Abin da yasa jam'iyya nake ganin jam'iyya ya dace ta zabi majority leader, deputy majority leader, that is mai rinjaye da mutum mai rinjaye da mai tsawatarwa da mataimakin mai tsawatarwa, shi ne a samu haɗin kai a cikin gida, domin shi shugaban wannan majalisa, shi speaker, an waye gari ya samu ƙuri'a 182, mai binsa kuma yana da 174, to mutumin da yake da magoya baya 174, ya kamata in mai 180 ya samu shugaba a wannan gida shi kuma ya samu House leader.
To ina zuwa, Alhaji Muhammadu, naji daɗi a Honorable Aminu Sule yadda kai shiru kana sauraron sa, haka nake so mu ji dan mutane su fahimci abin da muke magana. Kai Honorable Aminu Sule, me yasa kai ka ɗauki matsayin cewa majalisa ce ya kamata ta yi wannan zaɓen shugabannin ba jam'iyya ba?
To
To, dalili guda biyu. Na farko bayan zaben mu mun da Allah Ubangiji da mata biyu. Muka jira jam'iyya ta fito da tsari wanda zai sauƙaƙa wa 'yan majalisa zaben shugabannin mu wanda za su jagoranci majalisar nan. Da aka zauna tsawon lokaci, labarin da ya zo mana shi ne cewa shugaban ƙasa ya ga jam'iyya cewa su tana 'yan majalisa su zaɓi shugabanninsu da kansu, tunda su suka san junansu, su suka san wa za su iya bi, wa za su iya amincewa. Babu wani mataki da jam'iyya ta ɗauka har aka kyale 'yan jam'iyyu kowanne suka je suka kafa kakosu, kowanne suka kafa gida-gida. Kowa ya zauna ya tsara ya wani tsari za a yi domin a taimaka wa Janar Buhari ya sauke nauyin da 'yan Najeriya suka dora.
To amma honorable Aminu, kamar yadda shi honorable Muhammad to ya sauri ka kai, domin ina da tambaya cewa kamar yadda shi honorable Kazaure yake faɗa, tunda jam'iyyar nan ta kanta aka bi aka je majalisa, ashe bai kamata a yi la'akari da abin da take so ba?
A'a, to za mu ga maka wai wane ne jam'iyya ne? Jam'iyya ba mutane ba ne jam'iyya? Alamar jam'iyya ta kafa gwamnati a jiha, gwamnan jiha shi ne alamarta. Saboda haka dukkaninmu da mu zaɓaɓɓu da su shugabannin, idan suka zarge mu da cewa mun bujirewa abin da jam'iyya ta ce, kuma sun bi umarnin da shugaban ƙasa ya bayar na cewa a kyale mu mu zaɓi shugabanninmu da kanmu, ba zai yiwu ba su shugabanni kamar yadda kake na jam'iyyar APC a ta shi ne dukkanin shugabannin suke sanin junansu. Amma mu mun zauna a majalisa shi mun san juna, mun san wa za mu iya bi, mun san wa zai iya ba mu shugabancin da muke ganin zai iya taimakawa Janar Buhari. Saboda haka wanda ya zo daga baya ya zo ce a'a, dole wannan za ku bi. Kuma ubanmu gabaki ɗaya shi shugaban ƙasa kenan ya ce a'a, kuna da dama ku je ku zaɓi wanda kuke so.
To naji honorable Aminu, honorable Kazauri, me ba daidai ba cikin abin da Alhaji Aminu ya faɗa cewa
tun wannan magana da Aminu yake yi cewar gaskiya ne Janar Muhammadu Buhari ya ce a kyale mu zaɓi shugabannin da muke so a cikin gida. Amma in ka duba ka koma zaka ga ai sababbi mu da muka zo sababbi mu ne muke da rinjaye a cikin wannan gida, domin mu 207 ne muka zo sababbin zuwa, wanda mu kadai mun isa mu yi shugabancin gidan nan, mun isa kuma mu kawo duk abin da ake.
Amma zaman ku sababbi ba zai nuna cewa wai ku
ya kauce maganar da muke yi. Amma ba maganar sababbi muke yi ba, ko kuma tsofaffi. Magana ce na cewa dukkanin mu 'yan majalisa ne, kuma shugaban kasa ya ce mu je mu fita shugabanci. Mu sababbi ba ku ba mu dama ba, domin kun kawo mana House Rule ya ce sai wanda ya taɓa zuwa sannan zai iya zama daga cikin shugabanni wanda ya saba wa constitution na ƙasar nan. Amma muka yi hakuri
ka ga baka san me constitution ba, kar ka yi nisa. Constitution ni kwana da kai yanzu ka shigo tsarin ilimantar da kai
ni kwana da
mulkin Najeriya.
Amma dai ni na zo ba
tsarin mulkin Najeriya saurara ka koya. Kazaure, saurara ka koya, mu ma mun saurara mun koya. Tsarin mulki da kake magana Delisa dama ta yi dokoki domin gudanar da harkokinta. Tunda tsarin mulki ne ba mu dama aka yi wannan doka, kaga mun yi shi na bisa tsoron tsarin mulki. Idan na tashi muka yi kawai babu kundin da muka dogara
an saba mulki, an saba kundin tsarin mulki, an saba mai kundin tsarin mulki da ke cewa wanda ya taba zuwa ba.
Tsarin mulki ai ba zai ga maka za ka yi
daga an ce ka yi doka, sai ka yi dokar da ta wuce dokar kasa.
Kaga kamar a musulunci ne gabaki ɗaya alqur'ani ce a ibi sallah. Ka saurara alqur'ani ce littafin da kowanne girma. Ka saurara ka koya, ba hargowa zami ba.
Alhaji Muhammad, bari Alhaji Aminu ya sauka, sai ka zo ka maida masa mutane. Kamar yadda muka fara dinnan, ina so mu ci gaba da sauraron juna. Yawa, Alhaji Muhammad, ka zaure, bari Alhaji Aminu ya ansa, ya maka tambayar da yake so ya maka tukuna, sai mu ci gaba.
Alhaji Aminu, bismillah, Alhaji Aminu, kwanci ne. yawa abin da muke magana shine cewa tsarin mulkin kasar nan shine ya bawo majalisa damar ki ta tsara dokokinta yanda take ganin ya dace ta tafiyar da harkokinta idan ta tabbatar da wannan doka ta yiwu saboda haka ba mu ne muka kafa wannan doka ba mu ma da muka zo shekaru hudu da suka fice ga dokar muka yi kuma mun ga tana da amfani domin randa kuka shigo majalisa baka ma san ina zaka zauna ba saboda sabo ne kai baka ma san wace doka ce ta baka dama ya zaka iya magana a majalisa ba saboda haka ba harin bari idan kuna tafiya da sabon driver da tsohon driver an ba hanyar Lagos sabo wanda kullum din ba a bashi ba
To daga kan amsar wannan tambayar zamu dora a mako mai zuwa in Allah ya yarda kuma zamu ji shin Buhari ya yi daidai da ya kawo ido ya saka wa ƴan majalisar nan suna cin karensu ba tare da babbaka sa ba yanzu dai muna godiya ga su baki namu wato Honorable Muhammad Gudaji Kazaure da kuma Honorable Aminu Sule da kuma musamman wakilin mu ta can Abuja Madina Dauda da ta taimaka aka hada hancin wannan muhawara a madadin su duka Aliyu Mustafa Sakwato ne a sashen Hausa murya Amurka a Washington DC
Masu sauraro kamar yadda muka saba kowane watan azumi muna kawo karatun Alkur'ani mai girma daga dalibai a yammacin Afirka. To ku gyara zama ga wannan.
To zamu ji cewa kasar Burundi sun yi zaben da suka shirye yi na majalisa duk da cewa an kaurace wa zaben wato yan jam'iyyun adawa sannan kuma an ta kiraye daga majalisar dinkin duniya da kungiyar kasashen Afirka da game da ayi tsaftataccen zabe wani bam din da aka dasa a mota ya kashe wani babban mai gabatar da kara a kasar Masar a jiya Litinin a hanyarsa ta zuwa birnin Alkahira don yin aiki Hisham Bakrat shine jami'in gwamnati mafi girma a matsayi da aka kashe a harin ta'addanci tun bayan hamɓarar da gwamnatin Musulunci ta shekaru biyu da suka wuce a kasar Prime Minister kasar Girka Alexis Tsipras ya ce zai karbi sakamakon zaben raba gardama da ƴan kasarsa za su yi game da cewa shin za a tsuke bakin aljihu ko ku ba za a tsuke ba. Shi dai Tsipras ya ce ba gwamnatinsa ce za ta aiwatar da wannan garan bawul ba domin kuwa hakan bai dace da yadda shi ya tsara ba.
To madalla takaitattun labaran duniya kenan jama'a. Abin da shirin nan baki internet kenan sai kuma da hantsin Allah ya saka mu zamu sake dawowa da wani sabon shirin. Muna taya abokin aikin sashen daukan hoto da ke ofishin gwamnan jihar Jigawa, Ahmed Musa Yaya, ta aziyar rasuwar mahaifinsa, Alhaji Ahmed Dambinta, wanda Allah ya masa rasuwa jiya da daddare a garin Dutse, kuma za a janaisarsa yau da safe Ubangiji Allah ya ƙara haƙurin wannan rashin. Yanzu a madadin Usman Kabara da ya kawo mana labarin duniya da kuma Daniel Brown, wanda ya haɗa sauti ya ba da umarni sai injiniyanmu Jim Hammond. Ni Bello, ga ladanci. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiyar walwala. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.